sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu dauke da kanan labarai
to Amina kasar China ta ce bai kamata gasa ta shiga dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ba tsakanin Beijing da Washington Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafata da lokaci da sanyi a yau Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da farakozan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa. Har kuma za a ji cewa ƙasar Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke gabashin Afirka ba. Za a ji dalili.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun koli a Najeriya ta dakatar da wa'adin daina karɓar tsaffin kuɗi ƙasa da sa'o'i 48 da wa'adin daina amfani da tsaffin takardun kuɗin naira na 200,500 a Najeriya ya cika. Sannan za ku ji ƙarin bayani akan babban jawabin shugaban Amurka Joe Biden da ya gabatar a daren jiya a gidan majalisa. Muna kuma tafe da shirin arewa a yau da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta email. Kafin duk waɗannan da rahoton nan bari mu fara da kamu ku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Kasar China ta ce bai kamata gasa ta shiga dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ba tsakanin Beijing da Washington. Kalaman da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Mayo Ning ya yi a yau Laraba ya zo ne sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya yi shelar cewa Amurka tana kan tafarki mai ƙarfi cikin shekaru da yawa don yin gogayya da kasar China a fannin tattalin arziki da kuma soja. Biden ya ce a yayin jawabin shekara-shekara ga Amurkawa gabanin wani taron haɗin gwiwa na majalisar wakilai a jiya Talata cewa yanzu Amurka ta sa wato tana sa hannun jari a masana'antu da za su ayyana makomar shirin Beijing na niyyar mamayewa tare da sabunta sojojin Amurka don kiyaye zaman lafiya da hana ta'addanci. Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafatawa a lokacin da wato da sanyi da kuma lokaci a yau Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afku a yankin ranar Litinin tare da halaka mutane sama da 11,100. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar a yau Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiyya ya haɗa da ma'aikata 96,000. Wuraren da ake wannan bincike sun kasance wuraren da aka gudanar da wasu bukukuwan yayin da aka iske mutane da ransu. Aka tafi da su domin kula da lafiyarsu sai dai kuma baragwazan gine-ginen sun haifar da karuwa adadin waɗanda suka jikkata. Kasar Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke gabashin Afirka ba saboda ci gaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin wajen Uganda ta aike wa ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 3 ga watan Fabrairu, kuma kamfanin dillancin labarai Reuters ya gani ranar Laraba, ma'aikatar ta lura da cewa Uganda ta samu bunƙasa a cikin gida wajen sa ido a harkokin a matsayin babban ci gaba, kuma dalilin kenan da yasa ta yanke wannan hukunci.
To madalla a gaida Sarfilu, kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu. Ƙasa da sa'o'i 48 da wa'adin daina amfani da tsaffin takardun kuɗin naira na 200,500 a Najeriya ya cika. Kotun koli a ƙasar ta dakatar da gwamnatin tarayya daga aiwatar da shirin nan na daina amfani da tsaffin takardun kuɗi na ranar 10 ga watan Fabrairu da muke ciki, har sai ta yi zama a kan ƙarar da gwamnonin Kaduna, Kogi da Zamfara suka shigar domin rage matsalolin da matakan ya sanya a kan 'yan ƙasa. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kotun kolin ta zartar da wannan hukuncin ne a yau Laraba 8 ga watan Fabrairu da muke ciki, wanda ke zuwa bayan kwanaki biyu da gwamnonin jihohin Kaduna, Kogi da Zamfara suka shigar da ƙara a gabanta, inda suka kalubalanci sabon wa'adin kwanaki goma da aka ƙara wanda zai ƙare a ranar Juma'a mai zuwa. Tunda da 'yan Najeriya daga sassan ƙasar daban-daban suka fara nuna jin daɗin su a game da matakin kotun kolin, inda wasu suka bayyana irin mawuyacin halin da suka shiga biyo bayan sanya wa'adi na daina amfani da tsaffin takardun kuɗin.
Sunana Zubairu Jibril. Wannan dakatarwar da aka yi Allah ya sa ya zama mana alkhairi ne ko mafita akan mu kuma ya cancanci haka da dakatar da shi domin saboda me ya sa mutane a cikin bala'o'i da yawa wanda kai kana da hakkinka kana son ka dauka ba za ka iya dauka ba
Rachel inda ya za a extend din nashi zai taimaka mutane sosai saboda ba mu da kudin mu je mun depositin sofofi ba mu da sabobin
Malam Baba Yusuf mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun kuma ya bayyana cewa
hukuncin da kotun koli na Najeriya ta zartar a yau na dakatar da wannan doka na wucin gadi da babban bankin Najeriya suka bayar na kayyade lokacin da za a mai da tsohon kudi wanda ya kawo halin haula'i da al'umman Najeriya suka shiga a ciki ya zo a lokacin da ya cancanta wanda daidai yake da kundin dokan da ya kafa babban bankin Najeriya sashi na 20 saki layi na 3 bai kayyade lokacin da za a mai da kudi a karbi sabon kudi ba a kowane lokaci
barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne dake da kwarewa fannin sanin kundin tsarin mulkin Najeriya
yau babban kotun kurewa ta Najeriya wato da Supreme Court ta yi abu wanda yake zai zama da dadde a tarihin Najeriya ta nuna cewa lalle bunnan da ake fadi cewa muradin talaka yana a shari'a ne ya tabbata haka kuma in muka la'akari da dokar da ta kafa shi kanshi babban bankin Najeriya wato sashe na 20 sakin sashe na 3 ya riga yayi haramci akan kayyade lokaci na idan aka zo ana son canza kudi duk kasashen duniya da muka sani dun sun canza kudi amma babu wata kasa a duniya inda yake canjin kudin ta yazo da kayyade lokaci kuma muka la'akari da sashe na 16 na tsarin mulkin Najeriya inda ya magana manufofin tattalin arziki to dole ne a la'akari da hamaradin talaka
gwamnati Bello Mutawalli na jihar Zamfara wanda ke cikin gwamnoni uku da suka shigar da kara a gaban kotun kolin yayi marhaba da hukuncin da kotun ta zartar
godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da gura mana wannan nasara da muke samu domin nasara ce wadda duk wani dan kasa mai kishin kasa zai ji dadin ta domin abu ne wanda kowa na cikin wannan matsatsi da wahala kamar da muke tabbata ma al'umma shine wannan abu ko da aka yi shi mu gwamnoni dukan mu babu wanda sani ko ba mu ji dadin wannan
kudi da kokarin ji ta bakin babban bankin Najeriya a yayin hada wannan rahoto da ya citara Fim Abdurrahman murya Amerika daga Abuja Najeriya
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a Jamhuriyar Niger za ku ji mu a tashar Mutafiyoyi Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Sarfil ya dawo da karshen labaran duniya.
Hukumomi a Pakistan sun ce a yau Laraba wani farmakin da sojoji suka kai kafin wayewar gari a yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tashin hankali ya kashe mahara 12 da ke alaka da wata haramtacciyar kungiya mai tsauraran ra'ayi wacce ake zargin tana gudanar da ayyukan ta ne daga mafakarta a Afghanistan. Sojoji sun bayyana mutanen da aka kashe a matsayin yan ta'adda daga Tehrik-i-Taliban Pakistan TPP ko kuma Pakistan Taliban. Wani reshi ne kuma kawancan Taliban Islamiyya mai mulki a Afghanistan. Sanawar da rundunar ta fitar ce hanyoyin leken asiri sun baiwa jami'an tsaro damar kutsawa tare da kawar da yan ta'addar na PPP Alaki Marwat. Daga ƙarshe tauraron dan kwallon kwando na Amurka LeBron James na kungiyar Los Angeles Lakers ya zama wanda yafi kowa zura kwallo a raga a kungiyar kwallon kwando ta kasar jiya talata. James ya zura kwallo a cikin kwando da ke da maki 2 a ƙarshen wani wasa da suka ziyarci Oklahoma City Thunder inda ya zarce maki 338,387 ya samu a rayuwarsa wanda tsohon tauraron dan wasan Lakers Karim Abdul-Jabbar ke rike da matsayin. Abdul-Jabbar wanda ke cikin filin wasan dan kallon lokaci mai dauke dimbin tarihi shine wanda ya rike matsayin tun 5 ga watan Afrilun shekara 1984.
Kuma da la a gaida Sarfil Hashim kuma zai kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma nan Amurka a daren jiya ne shugaba Joe Biden ya gabatar da babban jawabi na shekara-shekara ga Amurkawa a zauren majalisar dokokin kasar. Jawabin na shugaban ya tabo muhimman abubuwa da suka faru tun bayan kama aikin shi da kuma abubuwan da gwamnatin ta sa a gaba. Akan haka ne abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba ya tuntubi Garba Suleiman dan asalin Najeriya mazaunin birnin Boston a jihar Massachusetts dake wato nan Amurka akan yadda yake ganin abubuwan da shugaba Biden ya tabo a jawabin nashi.
jawabi wanda shi shugaban kasan Amerika Joe Biden ya yi a daren jiya. Ya yi maganganu da dama, a cikin waɗannan maganganu wanda ya yi ya taɓo akan maganan Ukraine, yakin da yake faruwa tsakaninsu da Russia, wanda yake ya nuna yadda jam'iyyar Republican da Democrat din suka haɗa ƙarfi da ƙarfe, suka nuna goyon baya na tallafawa Ukraine, na mara musu baya duk da halin haula'in da wannan yaƙi ya jefa duniya a ciki. Ya yi magana a kan wannan, sannan ya yi magana a kan China, yadda yake yana neman a yi canji, America ta juyar da hannun agogo baya, maimakon a ce komai ana turowa a yi shi daga China a zo da shi America, ana rubuta kuma made in China. Yana so komai yanzu America su riƙa yin shi domestic manufacturing companies a riƙa yi, ana sa made in America maimakon made in China.
Akwai wani abu na ƙasa da ƙasa da bai yi magana ba a kai da ya baka mamaki, ko kuma kake ganin akwai wani dalilin da isa bai yi magana a kai ba?
Abinda ya nuna man cewa ni a gani na bai taba ba, kaman wato intifaki da aka samu akan girgizan ƙasa da aka yi wa Syria da Turkey. Duk shugabannin ƙasashen duniya suna tura gudunmawa, suna tura jami'an ceto da kaice-kaice, sako na kaice-kaice, amma bai magana bai ce komai ba akan wannan. Kuma wannan bai da nasaba akan ina jin America suna da dan sa'insa akan diplomasiya tsakanin su Syria da Turkey din. Yana ɗaya daga cikin dalilan ne bi da yasa bai ce komai ba. Kuma wannan abin da ya ba mu mamaki, a gaskiya ba a zaci zai yi maganin da ya yi ba, ba a zaci zai performing yadda ya performing ba, domin wannan zai boosting din rating din shi, wato yadda ake kallon matakinsa da takunsa ƙarshe a na mulkinsa.
Garba Suleiman kenan a tattaunawarsa da abokin aikinmu Ibrahim Ka Almasi Garba. Biyo bayan zargin danne haƙƙin bil'adama da ya haɗa da zubda ciki ga mata fiye da 10,000 da mayakan Boko Haram suka yi wa fyaɗe, da ake zargin rundunar sojin Najeriya da aikatawa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, yanzu dai hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta kafa kwamiti domin fara bincike. Wakilin muryar Amurka Hassan Mainaka yana Abuja, ya halarci zaman kwamitin, ya kuma yi mana rahoto akan wannan batu.
It is the hope of the Commission and indeed every Nigerian that this panel will work hard with all the human and other resources at your disposal to investigate and unravel the truth behind these allegations.
Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya kenan, Mr. Anthony Ojukwu, ke magana yayin kaddamar da kwamitin binciken zargin take haƙƙin bil'adama a ciki hadda zubar da ciki a mata 10,000 da yan Boko Haram suka yi wa fyaɗe, da ake zargin rundunar sojojin Najeriya da aikatawa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Yana mai jaddada cewar hukumar da maso ran ƴan Najeriya na da ƙwarin gwiwar kwamitin zai aiki tukuru don bincikar gaskiyar lamari bisa zarge-zargen da ake wa rundunar sojan Najeriya don tabbatar da gaskiya da adalci. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama Najeriya ya ce alhakin wannan kwamiti shine bincikar zargin yi wa haƙƙin ɗan adam karan tsaye da ake wa sojojin Najeriya, kamar da yadda wani rahoton kamfanin dallancin labarai na Reuters ya nuna. Kwamitin kazalika zai karbi takardun korafi daga hannun ɗaiɗaikun jama'a da ma ƙungiyoyin da ke arewa maso gabas, kana tantance ko an tafka ba daidai ba, kuma wake da alhakin hakan sana'a duba yiwuwar biyan diya ga wanda aka yi wa ba daidai ɗin ba. Mai shari'a Abdu Aboki shine shugaban kwamitin binciken.
It is now our job as a panel to investigate all the allegations of gross human rights violations raised in the report.
ya ce aikinmu a matsayin kwamiti shine bin diddigi da bincikar dukkanin zarge-zargen danna haƙƙin bil'adama da aka yi a cikin wannan rahoto. Tuni dai wannan batu ya fara jan hankalin masu fafutuka irin su barista Yakubu Salibawa.
Ya zama wajibi idan aka yi zargi irin wannan a duba a tabbatar da ko hakan ne ko ba haka bane. Idan haka yake wanda aka ga sun aikata laifin a sayan da za a yi a gurfanar da su gaban shari'a ko kuma a ladabtar da su. Domin duk ƙasar da ba ta kare haƙƙin bil'adama to ba ta kan turbar demokradiyya. A tabbatar da cewa an yi abun bisa ga gaskiya da adalci. Kuma za mu sa ido mu ga cewa aikin nan da za a yi shi yanda ya dace waɗanda suka yi ba daidai ba kuma a ladabtar da su saboda ya zama ishara ga 'yan baya.
To ko me ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke cewa a shiyar ta Arewa maso gabas? Malam Zakar Adamu shugaban wata kungiyar masu fafutuka ne a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya.
Wannan abu ne wanda zamu ce mai kyau. Muna so kuma kwamitin adalci. A baya gwamnatin Najeriya ta ce ta gano wanda suke daukar nauyin ɗan kungiyar Boko Haram. A lokacin me yasa gwamnati bata nuna kwamitin an yi bincike akan wannan ba? Wanda shine tushen matsalar abin ma wanda ya kamata gwamnati ta yi wannan. Abin har zo zama mummunan matsala wanda cikin matsalan wasu matsaloli suka fara faruwa a ce an waye gari a ce wai sojoji ana zargin su cewa suna zubar da cikin matan da suke ciki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma sai shirinmu na Arewa a yau da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhika yake shirya mana.
Domin fare wada har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau take duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba lamuran kai dauki ne ga yaran Arewa dake gararan ba kan tituna, da ma waɗanda ko rashin karfin tattalin arziki iyayensu basu sanya su a makaranta ba. Jihar Yobe dake Arewa maso gabashin Najeriya na daga jihohin dake da irin waɗannan yara da suka hada da marayu da iyayensu suka rasu sanadiyar ta'addanci da sauran dalilai. Haka nan ga almajirai da ba sa samun kulawar da ta dace. Jihar ta kaddamar da wata gidauniyar raya ilimi a Abuja inda mutanen Arewa suka taru don ba da gudumawa. Dr. Kole Shatima na daga masu jagorantar wannan sabon yunkurin mai suna Yet Found.
Gidauniya ne, muna fatan cewa abin da aka samu a yau din za a ci gaba da raya shi ya zama cewa mutane za su dinga bayarwa, ko mutum ne zakka ne ma zai bayar, ko sadaka zai bayar, ko kyauta ne ma zai iya bayarwa wannan gidauniyar din. Wannan kuɗin ya zama cewa ba kuɗi bane wanda za a kashe yau ba. A'a, an yi shi ne saboda duk kowane gwamnati ne ta shigo, kowane mutane ne suka shigo, za a ci gaba da amfani da wannan kuɗin a tabbatar cewa an raya ilimi a jihar Yobe.
Dr. Kole Shatima, daidai lokaci cin da waɗannan matsaloli ke faruwa an samu yawan yara marayu, kuma ga dama almajirai da ake fama da su tun kafin ma matsalar ta faru. Shin wannan shiri ya shafi tallafawa irin waɗannan yara?
Gaskiya ne cewa akwai marayu da yawa, akwai wa'anda kuma ba marayu ba, akwai dai wanda dai gaskiya tsakanin yanda suke ciki din ba su da abin da hannunsu da wanda zai ce za su je karatu da sauransu. Wannan dai za mu bar wa ita gidauniyar ta ga menene ya kamata to take da tabbatar cewa an yi amfani da wannan kuɗin yadda ya kamata. Amma na san cewa dai suna tunanin cewa watakila maganan malamai yana daya daga cikin abubuwan da yake damun mutane, cewa malaman da muke da su din ba su isa ba, ko kuma akwai mako da kuma suka isa din ba su kore ba. Haka kuma mun san cewa sha'anin karatun tsangaya, akwai mutane yaran mu da yawa wanda suna karatun tsangaya amma ba sa zuwa makarantar boko. Na san suna tunanin cewa ya ne za a yi a hada karatun tsangaya da kuma karatun boko ya zama tantancewa daya, yanda zai zama tantancewa mutane za su iya karatun Qur'ani, za su iya duk abubuwan da Allah da manzon Allah ya koyar mana duka, amma kuma za su iya samu kuma sana'an da za su yi ta wannan hanyar boko da ake. To ana ganin cewa idan aka hada wannan karatuka guda biyu din zai sa ya zama tantancewa yaran da ba sa zuwa karatun boko ko kuma suna zuwa karatun tsangayan nan duka kuma za su iya su zama tantancewa suna cikin makarantun mu kenan yanzu.
Wato ma na kamar za a gyara tsangayar ce a ƙara fadada ta ta zama duka ana iya karatun boko da na addini a waje daya.
Idan iya zaman tantancewa haka din ne cewa tsangaya karatun tsangaya din za a iya kawo ta boko da cikin ta, ko kuma ita makarantar boko din za a iya kawo karatun tsangaya a cikin ta. Kaga kowanne wanda aka bi din zai zama tantancewa kada samu karatu ne wanda za ta iya tawaiwa ta amfani ga mutane da nan duniya da lahira, kuma mutane wanda su ne suka fi sani, kamar yadda muka sani ita kamar jihar Yobe inda Kanin Borno take, inda ne aka santa da cibiyar ilimi ce, wanda kuma an dade ana ta karatu kafin ma karatun boko ya fito. To ana ga cewa maimakon a manta da wancan karatun din, a'a, ita wannan karatun mu a kawo ta ya zama tun cewa tana cikin karatun zamani din. To kaga idan mutane suka ga cewa wannan abun wai ba sabuwa bace, abu ne wanda dama sun saba, to kaga cewa wannan din zai sa karatu ya rayu, karatu ya rayu a cikin jihar Yobe.
Bari ma mu yi amfani da wannan dama mu ce ilimi a arewacin Najeriya gaba ɗaya, ko kuma dai jihohin da suke farfadowa daga illar Boko Haram, yaya yanayin karbuwar karatun zamani yake har yanzu a yankin arewa in an kwatanta da yankin kudancin Najeriya?
To kamar yadda muka sani, ana cewa mun da kamar yara miliyan 10.5 haka waɗanda ba sa karatu. To kuma mun san cewa a cikin yara miliyan 10.5 da ba sa karatu ɗin suna ta yawace da sauransu, mun san cewa watakila kashi 90 duka a jihohin arewa suke. To wannan babban illa ce wanda abin kunya ne, kuma wanda nake gani cewa abu ne wanda za mu ji zafinsa, kuma zai ci gaba da mana zamanin da musifa, domin kuwa idan waɗannan mutane yaran mu namu din ba mu samu mun ba su karatun ba, ya zama tun cewa sun zama mutane ne wanda za su zama suna da za su yi amfani da kansu, da kuma za su yi amfani da gidajensu, da kuma za su yi amfani da al'umma ba. To zai ya zama tun cewa babban musifa ce wanda mun ba mu yi sa'a ba, ya zama tun cewa abu ne wanda da yanzu ma dai haka din ma muna nan muna ta da mun sani da mun baiwa waɗannan yaran karatu, mun sa su cikin karatun da muke da sauransu, da watakila wayansu masifufu da muke gani din kaga da watakila ba za mu gansu yanzu ba.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zaman ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban.
Sanata Ubasani daga jihar Kaduna na daga waɗanda suka halarci taron da nuna hakan maslaha ce ga yankin arewa, da ya dace dujiyoyin arewa masu irin wannan kalubale su yi koyi da irin wannan yunkurin.
Wani abu da aka yi tarihi ne mai girma, kuma dukkan mun san cewa ba abin da za ka yi maɗan talaka a duniyan nan wanda za ka taimake shi shi ma ya zama wani abu illa ka ba shi ilimi. Kuma kamar yadda shi gwamnan Yobe ya faɗi mai malabu ne, mun san matsalolin tsaro wanda ya tafi wannan jiha har yasa Boko Haram suka je suka ƙona musu makarantu, suka je suka lalata musu duk wani abu da ya shafi ilimi. Ya zama dole ya san yadda zai yi a taimaki ilimi a jihar shi, saboda ka abin da yau dinnan abu ne wanda dukkan mu don mu alfahari da shi, kuma abu ne wanda in ba din yayi ba bayan da za a yi Yobe State a ce tana da irin kuɗin za ta gyara abubuwan da aka bata sama da shekaru da dama. Kuma kamar yadda muka gani wannan kuɗi da aka tara a yau duk muna ganin alamun cewa za a amfani da shi ne domin taimakawa a gina makarantu, a kuma samu malamai ƙwararru a biya su, sannan kuma a ƙara yin gyara makarantu ma da suka lalace. Saboda haka kaga maganan ilimi a Yobe State din Allah ya yarda daga yau an samu sauƙin shi kenan, kuma an samu gyaran Allah da saboda kuma muna alfahari da abin da yi, kuma muna jin ra'ayin waɗansu masu yi abin da yake.
Yawwa, wato Sanata Ubasani, wannan ya nuna duka jihohin arewa ya dace su yi koyi da jihar Yobe kenan wannan ɓangaren.
Eto ba kowane jiha bane take da matsalan da Yobe take da shi. Alal misali kamar yadda ya faɗi akwai jihohi da dama da matsalolinsu bai kai haka ba. In ka zo Kaduna za ka cewa ba mu da wannan matsala, kuma za ka ga cewa ko abin da ya yi na ƙoƙarin ganin cewa an ɗauki malamai an musu training, ai mu duk sama da shekara huɗu mun yi wannan abin a Kaduna. Amma akwai jihohi da yawa arewa kamar yadda ka faɗi wanda suke buƙatar su ma su miƙe tsaye su ga cewa sun mai da ilimi wani abu ne mai amfani. Saboda kamar yadda muke wannan magana, yanzu akwai yara sama da miliyan 13 wanda ba su karatu kuma ya kamata su je makaranta. A cikin miliyan 13 nan kusan miliyan 9-10 suna arewacin Najeriya ne, kuma miliyan 9-10 nan sama da miliyan 6 suna northeast ne. Saboda kaga za mu iya cewa ba kowace jiha ba ne matsalan ta zama daidai da kowane jiha, amma kowane jiha a ƙasar nan ya kamata ta miƙe tsaye su san cewa ilimi shi ne za ka iya ba ɗan talaka domin ka share mishi wayan shi kuma ya zama wani abu a ranar shi na duniya. Akwai kwamiti da aka kafa mai zaman kanshi, kuma ko kafin a yi wannan taro sun riga sun yi tsare-tsare yadda za a kashe wannan kudin an same shi. To a gani na dole a gina makarantu na zamani, a kuma sa musu kayan na'urori na zamani, sannan su ma malaman na a musu training domin su yi amfani da wannan na'urori, sannan kuma su ma ɗaliban nan a tabbatar cewa duk abin da za a yi a ja ra'ayin su shekaratu na yi. Alal misali kaga ya faɗi cewa yanzu ana ba yaran na abinci in ka je jihar Yobe da wasu jihohi ma na arewa zaka cewa yara ma su je makarantar wahala ne. To dole sai an san abin da za a yi a ja ra'ayin su. To duk abin da za a yi, mu abinci za a rinka ba su uku a rana guda in suna makarantar a ba su, a sa malamai ƙwararru, a gina makarantu na zamani, sannan kuma a sa na'urori na zamani. Ina ganin aka yi haka to wannan kuɗi zai taimaka wurin bunƙasa ilimi a jihar Yobe da dan Allah.
A ƙarshe sanata Obasani, akwai ƙwararru sun ba da shawarin cewa aƙalla jihohin arewa nan su ware kashi 10 cikin 100 duka ya zama na ilimi ne. Me za ka ce kan wannan?
Eh to ai ba jiha kashi 10 ba ne. Mu yanzu alal misali a Kaduna kusan ya fi kashi 10 da abin da aka ware domin ilimi. Ina ganin wasu jihohi ma ko no aka ware don ilimi ba laifi ba ne. In ma ya kama a ware sama da kashi 10 ya kamata a yi domin ilimi. Shine matsalar ma'arici Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu.
To masu saurari, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aika mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Lami da Habiba, matan Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri, jihar Neja. Suka ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Katsina da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da su ba da tallafi da taimako na kuɗi da kayan abinci ga matan da 'yan bindiga suka kashe mazajensu a Bakori, jihar Katsina, domin waɗannan mata an bar su da ɗaruruwan marayu, sannan ga halin da ake ciki na tsadar rayuwa. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Gambo Barau Fatiskun, jihar Yobe. Ya ce salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka, kuma yi mana sakonmu na godiya wajen shugaban babban bankin Najeriya MFLA da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da suka ƙara wannan lokaci, kuma ku sanar musu da cewa muna maraba da wannan ƙarin lokaci, amma babbar matsalar ita ce Allah ya sa kuɗin ya wadatu a hannun al'umma da bankuna, saboda koda shekara za a ƙara, idan kuɗin bai wadatu a bankuna da hannun al'umma ba, to wallahi ƴar gidan jiya za a koma. Ga kuma halin da manajojin bankuna suke ƙara jefa al'umma a ciki na ɓoye kuɗaɗen. Fatan Allah Ubangiji ya sa ƙarshen wahalhalun da muka shiga kenan. Allah ya gyara mana ƙasarmu, Allah ya tausaya mana, Allah ya ba mu ikon tausaya wa junanmu. Amin. To muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, ku aiko mana da saƙonninku.
To mu ga da Binta Suleiman Yaro, kafin mu karkare shirin namu ga Sarfilu nan da taƙaitattun labarai.
A takaice, kasar China ta ce bai kamata gasa ta shiga dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ba tsakanin Beijing da Washington. Kalaman da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Morning ya yi yau Laraba ya zo ne sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya yi shelle cewa Amurka tana kan tafarki mai karfi cikin shekaru da yawa don yin gogayya da kasar China a fannin tattalin arziki da kuma soja. Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafatawa da lokaci da sanyi a yau Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afko a yankin ranar Litinin tare da halaka mutane sama da 11,000. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar yau Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiyya ya haɗa da ma'aikata kimanin wato kusan 96,000. Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke gabashin Afirka ba, saboda ci gaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin bil'adama. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin wajen Uganda ta aike ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 3 ga watan Fabrairu, kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani ranar Laraba. Ma'aikatar ta lura da ci gaban da Uganda ta samu wajen bunƙasa ƙarfin cikin gida na sa ido kan harkoki a matsayin babban abin da ta sa a gaba, dalilin yanke wannan hukunci kenan.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci, sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu saki da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Safi Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, da Julie Lagos Gresham da ta bada umarni, sai kuma Mr. Al Santos engineer mu na yau. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku, sai mun haɗu a shirinmu na dare.